أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا تيغا وطن أكو هجرة منزون سيرا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة شكرا تدبو ايدة تريه اودة أربعين دبيو وان دي 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 دشا تقوس غا وطن غوما ميلادية هاي هو النبي عيسى دم مريم عليه السلام شكرا تدبو بيو دا أشرين منا تكين تفسير القرآن ميجرما أتكين سورة الأعراف ساتين دي يقباتا رالله دي munkaranta ayata 58 zuwa ayata 59 ta kuma canje lokacin gaba daya. A yau zamu tashi akan wannan aya da iznin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. Alaramma Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
Allah subhanahu wa ta'ala yace laqad arsalna nuhan ila qaumihi. Tabbas haqiqa mun tura annabi Nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa. Kalima ta cewa wato ko jumla da ta nuna Allah ya tura annabi Nuhu, wannan yana nuna cewa ashe Allah subhanahu wa ta'ala bai bar mutane kara zube ba kamar yadda Yahudawa suka yi wannan makula, ko kuma irin yadda wasu ko Larabawa sabani tsakankanin malamai, domin saboda hasada ta dauki waɗansu daga cikin Larabawa dake Makka a ra'ayi na Sheikh Ibn Ashur, ko kuma hasada ta dauki Yahudawa sai suka ce ma Allah bai taba saukar da komai ba. An gane ko? Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu ma anzala Allah ala basharin min shay. Busu girmama Allah ba irin yadda ya cancanta a girmama Allah, da sun ce Allah bai taba saukar da komai ba. To kaga nan wannan laqad arsalna ta ƙaryatar da su. Na biyu, laqad arsalna annunu huna litta'zim, tana nuna girmamawa. An gane ko? Domin Allah a aqida samu ta musulmi Allah ɗaya ne, a aqida ta kristoci Allah uku ne. An gane ko? To akwai raddi gare su nan annunu litta'zim, dan ka su zo cikin Qur'ani su ce maka to Allah ce laqad arsalna, to shi Allah da wadawa. Kaga wannan yana nuna maka cewa ma ko a cikin addinin musulunci Allah ba guda bane. A'a, annunu huna litta'zim tana nuna girmamawa, amma Allah subhanahu wa ta'ala guda ne. Duk wanda yace Allah biyu ne kamar Yahudawa ya kafirta. Wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah, sannan kuma duk wanda yace Allah uku ne ya kafirta da nasi qarara. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد أرسلنا نوحا تبس التي من أيك نوح ساتين دي قبات مكتش توسونا إن يضمن تو علمني بيدات أساميش بدا تنويني تند تنويني ينانون أبو نكراني توشيكو نوح معرفاني. Sai muka ce to malamai sun yi bayani kan wannan, dan kar ka ce akwai kuskure, ba a ce ma annabi Nuhu na kira, dan annabin Allah ne kuma sananne ne. Sai malamai suke cewa shi tanwini, kamar yadda ustazu doktor Fadl Samar Ra'i a cikin ma'anin nahwu ya bayyana, yana iya zuwa cikin abubuwa guda takwas. Dan ka san tanwini ba yana zuwa ne kan ma'rifa da na kira ba. wani lokaci yana iya zuwa dan ya bambanta ma tsakanin ma'rifa da nakira kenan suna mai alifu wal lam da wanda bai da alifu da wal lam in dace rajulun wannan nakira ne ar-rajulu ya koma ma'rifa sannan wani lokaci tanwini yana zuwa dan ya nuna maka aslin kalima yanzu in dace hassanun da tanwini to yana nuna daga al-husn ne kyakkyawa amma in dace hassanu daga al-hissu ne rashin tanwinin shine ya bambanta mun waɗannan kalmomin sannan yace tanwini yana zuwa dan saboda ya bambanta maka tsakanin aslin kalima da kuma tirasar ta ta koma suna kaga idan mun ka ce zahratun shine abu wanda yake mai kyau amma in mun ka ce zaharatu sunan mace zahara in an ka cire tanwini wato an cire shi daga ma'anar shi ta asali an mayar da shi zuwa ga alam sannan yana zuwa dan ya bambanta maka tsakanin sifa da abin da ba sifa ba in nace awwalan da tanwini to ba sifa yake ba amma in nace ama awwal ban yi masa tanwini ba kaga ya koma a matsayin sifa sannan ya ci gaba da cewa wato tanwini yana zuwa dan ya bambanta maka shin kalimar nan akwai asalin ta cikin larabci koko wato wanda take da tanwini ta larabci ce wanda ba ta da tanwini kuma ba ta larabci bane kamar suna da mun ka ce na Yaqub Yaqub cikin yare ne wanda yake ba yaren larabci ba suna annabi Allah ko wa kadhalika yastabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wili al-ahadith wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali Yaquba an gane ko to kaga nan Yaqub alam ne ba larabci bane an cirato shi ne daga wani amma in dace Yaqubun to yana nufin da tanwini kalima ce ta larabci shine sunan namijin wani tsuntsu mai kama da fakara ko fakarace malaman zaure sun kace in mutun da Hausa ce ma Yaqubu wai kamar bai yi ba saboda akwai matsala sun kace Yaqubu ma'ana ya kai kofi tunda kub shine kofi to amma ai Bahaushe ya canza kalmomi da dama wanda ya sace cin yaren shi na fata an fahimce ni to sannan kuma shi tanwini wani lokaci yana iya zafuwa dan ya bambanta ma tsakanin sunan namiji da na mace in nace jaa sabahun to idan ina nace in nace jaa sabahun ina nufin wato kalima ta as-sabahu a cikin yaren larabci namiji take nufi amma in nace jaa sabahu ko jaa sabahu ban yi masa tanwini ba ya koma sunan mace kinan kaga yana bambanta maka su sannan yace yana iya bambanta maka wato tsakanin wato ma'ana wanda ake bukata in nace nadmanun ni yi masa tanwini daga almunadama ne shine a zamanin Aisha ya shayi ba kuma shayi shayi ba na kwaya ko shi kadai ake nufi a duk abin da za a sha kenan sai zaman to muannas na shi kamar da suka faɗa ana cewa nadmanatun kenan abin nan wato da ta'u amma in nace nadmanu ban ce nadmanun ba shi yana nufin wani daga annas wato nadama ne annadamu muannas na shi na mace sai a ce mata nadma to kaji waɗanda wato asalin kalmomi da ma'anonin take zuwa na takwas kuma zai bambanta maka tsakanin ma'ana in nace zikran ni yi alif muzakkar ni amma zikra na mace in huwa illa zikra lil alamin to in yadura tanwini in ba dan da tanwinin ba da ba zan iya bambanta su ba zikra ta ni tsaya zikra to ce su wanne ne kaga in nace bit tanwin kina an san tanwini ya bambanta da zikra wadda ba wadda adda alif to wannan cikin yaren larabci dan ka fahimci cewa tanwini yana daukar ma'ana guda takwas kuma yana iya zuwa ma da ma'anar da bai faɗa ba shine at-tanwin tarannum wanda ake kawowa cikin waƙe aqillil lawma wa azila wal itaban wa quli in asabtu laqad asaban wannan dole ne mutum ya fahimci waɗanga abubuwa wani lokaci saboda qur'anin yana da alaka da larabci Allah ya gane da mu Allah ya ce to laqad arsalna nuhan ila qaumi haqiqa mun tura annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa a wannan lokacin malamai suka ce ba a ce zuwa ga kabila kaza ba saboda duniya ba ta yi fadin da sarrarraba zuwa kabilu daban-daban daga baya ne ake ta samu wato mutane suna bambantuwa shi yasa su adawa Allah ce wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum saliha amma shi annabi nuhu sai anka ce ila qaumihi zuwa ga mutanensa duk inda aka zo cikin qur'ani shi ba a cewa ila kabila kaza dan wannan lokacin ba a bambanta su ba sabanin wasu wani lokaci a ce ila qaumihi wani lokacin su kuma a ce musu ila adin akhahum huda ina fatan kun fahimci wannan malamai suke cewa wato abin nan annabi nuhu an yi sabani shin shine farkon manzanni ko ba shine farkon manzanni ba magana za ta zo zuwa gaba dan ina ganin mun taba yin bayani akan ta akwai inda ya kamata mu tattauna akan ta amma adadin annabawa da muka kawo da manzanni mun kawo hadisai Sheikh Nasir Din al-Albani ya inganta waɗannan hadisai Sheikh Ibn Baz ya ce waɗannan hadisan ba su inganta ba to wadanda suke son suka ga sunna ko su yi suka zuwa ga wato abin nan yan qur'ani da bai da su sunna ba sai su ce to kai kaji albani ya ce wadannan hadisan da suka nuna adadin annabawa kaza ne sun inganta ibnu baz ya ce ba su inganta ba to wanne zamu aiki da shi kuma kowanne daga cikin su babban malami ne ko ba haka ba to saboda shi albani ya kalli hanyoyin hadisin sun in wato sun zo daban sai inganta shi shi kuma yana ganin Sheikh bin Baz cewa ko da an harhada su ba zai inganta ba to wannan ba matsala bace suna cewa ana buga kan mutane ba buga kan mutane bane ita shari'a akwai lokacin da take saka kai aiki da abu an gane ko ko da ba gaskiya bane a hankalinka to ita shari'a gaskiya ne a wajenta amma idan zamu bada dalili sai mu bada dalili da ni da alqur'anin da suka yadda da shi a cikin alqur'ani akwai qadiyya ta li'ani ko babu akwai to Allah ya ce dukkan su kowa zai yi rantsuwa in sun yi rantsuwa shikenan babu wanda anka kama da laifi daga cikin su ko ba haka ba wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu lamina as-sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al'adhab an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamina al-kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi alayha in kana minas sadiqin an ce shi ya rantsuwa ya barra ita ya rantsuwa ta barra cikin su kuma dole akwai wanda akan rashin gaskiya to kuma duka shari'a ta gaskata su alqur'ani ya gaskata su shi yasa a ita shari'a cewa tayi fattaqullaha mastata'tu hadithan idan zaman to ba waɗanda suka inganta bane aka samu hanyoyi daban-daban to na ana iya samu ijtihadi wani yaga in an hada su za su inganta wani kuma yaga in an hada su ba za su inganta ba don ku fahimci waɗannan mas'aloli da kyau laqad arsalna nuhan ila qaumihi mun tura annabi nuhu zuwa ga mutanensa annabi isa bai ba a taba cewa ila qaumihi ba sai a ce ila bani isra'ila wa rasulan ila bani isra'ila suka ce saboda shi annabi isa an same shi ta hanyar ni uwa babu ni babu uba dan haka shi ba bukata a ce qaumihi ba qaumihi na ba shi yasa ake cewa ila bani isra'ila to amma annabawa annabi lutu shi kuma ya tashi daga cikin wadansu mutane ya je cikin wadansu mutane sannan aka tura shi to shi kuma an ce ila qaumihi wa lutan idh qala liqaumihi sannan shu'aib shi an fada wadansu mutane guda biyu an tura shi zuwa ga ashabul aika sannan kuma lokacin an fada wadansu mutane sun bambanta ko ku musamman ta ba dan madiyana an gane kazzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum shu'aib ala tattaqun kaga na ashabul aika sannan kuma wa ila madiyana akhahum shu'aiba to ya kai haka wadansu malamai suka ce da ashabul aika da wato su ashabu madiyana duka wuri guda ne tunda suna karkashin wannan abin kenan babu matsala to amma shi ruku an ce ila qaumihi sai suka ce a to wannan kuma min ba mai taglibi yayi aure daga cikin su har ya samu zuriya kenan sun zaman to akan mutanensa amma shi annabi isa sai dai a ce ila bani isra'il ya bani isra'il abudullaha rabbi wa rabbakum bai kira su ya qaumi ba saboda shi an same shi ta hanyar mahaifiya ba tare da mahaifi ba ina fatan kun fahimta wannan su suka ce shine sirrin da abbanbanci a tsakankanin su wallahu ta'ala a'lam duk da yake ko cewa mutum ko da mahaifiyarka take cikin mutane ai mutane nan suna iya zamantowa mutanenka ta wata hanya kawai ne ce mu rena mishi mahaifiyar shi fa to laqad arsalna nuhan ila qaumihi Allah ya ce haqiqa mun aika annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa shine farkon annabawa zamu zuba yadi zai zo ila qaumihi zuwa mutanensa fa qala sai annabi nuhu yace ya qaumi ya ku mutane na an gane ko nan nida'i ne mun yi bayanin cewa munada yana da hukumce hukumce guda biyar waɗanda muka kawo su zaka iya cewa indai idza ya mudafun ne ila ya'ul mutakallim ya qaumi ya qaumi ya qauma ya qauma ya qaumi ya a cikin yaren larabci amma duk da yake alqur'ani shi bai kawo shi anan ba a cikin yaren larabci akwai shi amma in ya zamanto munada ne yana da hukumce hukumce guda biyar kamar yadda muka faɗa ko ya zamanto nakira maqsuda ko nakira ghairu maqsuda ko ya zamanto ma'rifa ko ya zamanto mudaf ko kuma ya zamanto wato abin nan alam ne wanda za a iya cewa ya ayyuhar rajul kaga ayyuha din nan ita ayyu sun kace ita ce munada malaman basra sun tafi cewa shi ar-rajul a kira shi badal na ayyu malaman kufa suka ce a kira shi kuma atfu bayan wallahu ta'ala a'lam wannan aiki ne na dalibai masu karatun larabci don mu tuna da su sai yace da su i'budullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba ko malakum min ilahin ghairi a cikin wata qira'a qira'a ta imam al-kisa'i da imam abu ja'far su suka karanta malakum min ilahin ghairi saboda min ta shiga gaban ilahu asalin shi ya kamata ya zama to yana da dhamma kenan malakum ilahun ghairuhu la san an kalli cewa min ta shiga sai aka ce ghairihi tunda sabaun nalaha nan ko malakum min ilahin ghairu an kalli cewa can asalin ta ilahun ne kina a larabci kaga da maka kalli asalin lafazi kuma kaga da maka kalli halin da yake a cikin sa wallahu ta'ala alam ba ku da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan shine abin da kowane annabi yayi fara da'awa akan sa duk annabin da zai zo zai magana kan mi tauhidi a kadaitar da Allah subhanahu wa ta'ala dukkan annabawa in suka zo za su yi tauhidi domin tauhidi shine tushe in babu tauhidi komai ya rusa wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura mu'ad hadithi na ibnu abbas wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim yace innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab kai zaka zo ka samu wadansu mutane ma abuta littafi masana ne shi ko malami in ya bace hatsari na domin zai bi son ransa sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace falyakun awwalu ma tad'uhum ilay ibadatullah abu na farko wanda zaka kira su zuwa gare shi shine bautar Allah a wata riwaya ila an yuwahidullah ka kira su su kadaita Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana nuna tauhidi za a fara to amma anan shin tauhidin shi kadai ne za a da'awa akan sa a bar wadansu abubuwa sai mutane sun musulunta ko ana yin hadawa da wani abu zaka ga suna ta a bari sai mutane sun gane tauhidi karara sannan a yi zancen wadansu abubuwa wadanda wannan ba tauhidi ba wannan ba gaskiya bane za a yi magana kan tauhidi kuma za a yi magana kan abin da ba tauhidi ba yanzu misali sai mu ce yanzu ba za mu yi ma America wa'azi ba sai ta karbi addinin musulunci sannan mu ce America ta daina zalunci ta daina cin riba ta daina kaza ta daina kaza ta daina kaza wannan ba gaskiya bane domin annabawan Allah sun yi da'awa kan tauhidi kuma sun kira abin da ba tauhidin ba da Allah subhanahu wataala ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha balakum min ilahin ghayruh nan tauhidi ne ko sai ce wala tanqusul mikyala wal mizana kada ku tauye mudu da ma'auni kaga ko shi ko tauye mudu da ma'auni yana cikin tauhidi baya cikin tauhidi shi yasa malaman usulul fiqh sun kawo wata mas'ala hal kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a amla shin kafirai wato magana wanda bata shafi tauhidi ba ta shafe su ko bata shafe su ba zance mafi inganci ta shafe su domin gashi nan ya ce wala tanqusul mikyala wal mizan kuma da aka tambaye su da suka shiga wuta ma salakakum fi saqar suka ce mi lam nakum minal musallina ba ma yin sallah wa lam nakun nut'imul miskina ba mu ciyar da miskini wa kunna nakhudu ma'al kha'idina muna kutsawa cikin ayoyi ko abinda bamu da sani akan sa wa kunna nukazzibu bi yawmiddin kaga nukazzibu bi yawmiddin aqida ce amma wadancin kuma ba aqida bace har Allah subhanahu wata'ala da ya fada in za a sa kafiri a cikin wuta khuzuhu faghullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 dira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al'azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa kaga bai yi imani da Allah ba tauhidi wa la yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa ashe hatta da su ana musu magana kan abin da yake furu'u shari'a ne mun fahimci wannan da kyau ko an gane ko to sannan akwai mas'ala ta karshe kafin wannan saboda tana da alaka da da'awa shine cewa zaka ji wadansu da cewa wato mutanen annabi lutu abinda suke yi shine suna aikata luwadi sai Allah ya halakar da su luwadi kawai suke yi Allah ya halakar da su mutanen annabi shu'aib sun tauye mudu kawai Allah subhanahu wataala ya halakar da su ko ba haka ba to waɗannan maganganun wato suna buƙatar sai an ƙara tantance su domin wannan magana za ta saba manassoshi na alqur'ani kai tsaye mutanen annabi lutu suna luwadi amma babban laifin da yasa aka halakar da su ba luwadi bane shine ni shine kafirci ba su yi imani da Allah ba don mi Allah subhanahu wataala yace kazzabat qaumu lutin almursalin mutanen annabi lutu sun ƙaryata annabawa saboda tauhidi ko ne annabi ya zo da tauhidi shi yasa aka ce sun ƙaryata annabawa duk da yake annabi guda aka tura musu kaga ashe ba su yi imani ba shirka ita ce babban zulmin da za ta sa wake na a halakar da su mutanen annabi abin nan annabi hud ana cewa taguwa sai suka soke ko tunda ya ce fa aqruha fa qala tamattu fi darikum thalathata ayyam sai aka halakar da su a ba su yi imani da Allah ba domin da yace musu wato wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al kadhibin qala ya qaumi laysa bi safahatin walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده كاظمون دمبوتا ما الله شكده كاك أشيب سيرد أكيدة توحيدي با da haka cewa laifinsu kaza ne shi kadai wannan yana nuna cewa magana tana bukatar a'a sun kasirce ma Allah kuma sun aikata kaza ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam da haka wannan shi ne mu abin da ya bayyana gare mu ta hanyar nasoshi wallahu ta'ala a'lam fa qala sayyati ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba kalima ta ghayru in an kai idafata in ba abu biyu bane ba ta kowa ma'rifa aslim wato idafata na baida ma'rifa in nace kitabun ko ne irin littafi zai shiga ko ba haka bane amma in nace kitabullah ya kuma littafin Allah kaga yanzu ta an gane ko ne littafi ake nufi to kalima ta ghayru kafin ta zamanto ta bada ma'ana cikakka sai ya zamanto abu biyu ne sai da an ce ghayruhu kinan an san da an kace malakum min ilahin ghayruhu domin duk abinda ake bauta ma wanda ba Allah ba ya zamanto mi ya zamanto ghayrullah kenan yanzu sai a gane cewa wato abu biyu ne tsaddi bai sha'ani in ba haka ba za ta ba tunda an ce lam ya'ti ghayra muhammad an gane ko kenan wanda ba muhammadu ba bai zo ba to wanda ba muhammadu ba sai ya kasu na fata amince ni amma za a kalli kawai bidin ake so zuwan shi da rashin zuwa to sai a gane cewa kishiyar sa siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin su al maghdubi alaihim da aladdallin ba suna an'amta alaihim ba shikenan magana ta kare tanan ne zaka gane abin da ake nufi wallahu ta'ala alam inni akhafu alaikum adhab yawmin adhim annabi nuhu yace ma mutanensa inni ni akhafu alaikum ina ji muku tsoro adhab yawmin adhim wato adaba ta wani yini wanda yake mai girma kalima ta inni akhafu alaikum akwai qira'o'i guda biyu akwai inni akhafu alaikum wani in yaji wannan zai ita to yana ji wani ya ce inni wani ya ce inniya a qira'o'i ne na alqur'ani yana da kyau in baka san su ba ka ja da baya ka bari har lokacin da ka san su imam nafi ya karanta da inni akhafu alaikum adhab yawmin adhim imam ibn kathir ya karanta inni akhafu alaikum adhab yawmin adhim Imam Abu Amr ibn al-Ala ya karanta da inni akhafu alaikum adhab yawmin adhim. Imam Abu Ja'far ya karanta da inni akhafu alaikum. Sauran qurra guda shidda da ban kawo ba, ba sai na kawo su ba yanzu tun da lokacin namu bai da yawa, su ko su suka karanta tun da qira'a goma ne akan inni akhafu alaikum adhab yawmin adhim. Fi'ilina khafa yana nufin tsoro, shine khafa ya khafu. Asalin wannan alif cin tashi wawun ce domin in ka ce khafa ya khafu masdar kin shine al-khawfu tsoro kenan zaka gane asalin alif kin nan menene wawun ce kenan khafa ya khafu abinda ake ce ma al-khawfu shine ka ji tsoron tawaqqu makruh wani abu wanda baka kace tsoro kana jin tsoron ya fado maka aw fawati mahbub ko kana jin tsoron wani abu ya kubce ma shi kuma al-huznu ga abinda yake haya riga ya abku gare ka shine kake jin bakin cikin sa an gane ko to waɗansu malamai suka ce shi khafakin nan asalin shi fi'ilin shi daga khawifa ne yakhwafu mislu ta'iba yat'abu duk da yake waɗansu malaman loka sun ce a asalin sa wato fa'ala ne mislu fataha yaftahu amma zance mafi inganci khawifa yakhwafu khawfan khifatan wa makhafatan innini akhafu alaikum ina ji muku tsoro azaba yawmin adhim wato azaba ta wani mai girma azaba yawmin wani yini nan yinin nan shin duniya yake ji musu tsoron azaba Allah ta zo musu to yawmul azim ne yini mai girma ba dan saboda yini wani ya ci wani yini ba yini ko awa nawa ne yini eh awa 20 da hudu ta ce azimun mai girma akwai wani yini wanda yafi wani ne da ko sai mintutuka ko na a abinda zai afkuwa a cikin shi na azaba shi ne yasa yinin ya zama to mai girma mun fahimci wannan da kyau ko waɗansu malamai suka ganin nan yawmin azim yini mai girma azabar da za ta zo musu ranar da Allah subhanahu wataala zai halaka su ko kuma azaba yawmin azim yini mai girma shine ranar tashin alkiyama waɗansu malamai suka ce a'a at-tankiru huna wato litanwi'i ina ji muku tsoron azaba Allah in ta zo a nan duniya yini ne mai girma sannan kuma kiyama shi ma yini ne mai girma in mutum ya samu kashi cikin azaba Allah wal iyadu billah Allah shi mun tsari wace amsa suka bashi al-rabba qala
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين
تو ga amsa mutane annabi Nuhu qala al-mala'u al-mala'u sai suka ce al-mala'u sune ashraful qaum mutane masu kima da daraja su ake cewa al-mala'u kalima ta mala'a da larabci tana nufin cika da tumbatsa wato mala'a yamla'u fa huwa mal'an wa mal'a abinda ya cika fa ala yaf'alu to me yasa aka sanya ma mutane masu daraja al-mala'u masu kima masu daraja aka fassara ta da wannan sai waɗansu malamai suka ce aslin su li annahum yamla'una al-a'yun sune waɗanda ke cika ido ka san manya za a yi shiga ta ban tsoro ko ba haka suke cewa ba waɗansu suka ce a li annahum yamla'una al-amkina in sun zo ga wuri duk wanda ba su ba karkashin su kekenin sune suka cika wurin gaba daya a wannan zamanin ma yamla'una suhuf wa wasa'il al-i'lam sune suke cika jaridu sun ce kaza in ka taurari radio su zaka ji shugaban kasar kaza ya ce kaza ko ba haka ba ministan kasa kaza ya ce kaza wani mai wani babban mukami a duniya ya ce kaza ko a cikin TV ko a cikin radio ko a cikin internet kaga yamla'u sune suke cikawa shi yasa aka kira su al-mala'u masu kima da daraja wadanda adda matsayi wadanda adda tacewa kuma kullun su zo su fara gaba da da'awa saboda mi saboda ana son a kwato mutane daga tsari na zalunci wanda sun ka'a da mutane sun kwashe dukiya dukiya tana da hannun su ko ba haka ba su adda majami'an tsaro suke ba su izini abinda suke so za a yi malaman da za su bi su da masu ilimin duniya wanda suke daure musu gindi su yi musu makamai to su ne mala sun cika to kai ka zo ka ce ayi adalci to ka kawo matsala shi yasa kullun annabawa da mutanen da suke son ayi gyara cikin al'umma waɗanda suke fara gaba da su masu jin daɗi hanyar da suke samun kuɗi an ce wannan hanya haramun ce kenan tana nuna cewa girman nan nasu kenan ko zai koma ƙasa dukiyar da suka saba samu za ta koma ƙasa kan ba za su yarda da ba su ko talakawan za a wanke musu kwakwale kamar da suke faɗa shine cewa za a nuna musu waɗannan mutanen maƙiyanku ne ai ba masoyanku bane shi yasa za su nuna ai wannan mutumin hauka ce ta shafe shi bai da dukiya ne yalla shi ma dan bai samu nashi matsayi bane inda yake samu jin kuɗi ai yazo ne ya rarraba mutane yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi fa madha ta'muru kullun za a nemi yadda za a yi a kautar da hankulan mutane daga irin gaskiyar da ake kira su zuwa gare ta mun fahimci wannan ko to al-mala'u kun ji dai dalilin da yasa aka sai musu suna al-mala'u in ji malamai qala al-mala'u min qaumihi masu daraja daga cikin mutanensa suka ce inna lalle mu lanaraka muna ganinka fi dalalin a cikin bata wato dalal masdar ne kamar yadda suke fada daga dalla yadhillu min babi daraba yadribu kenan aslin shi dalila an gane ko yadhlilu tunda an ce daraba dalala yadhlilu ضرب يضرب ضلالا وضلاله شي ne bacewa sai suka ce inna lanaraka fi dhalalin mubin kaji annabi Allah an ce mun gane ka cikin bata fi tana nufin abu yana ciki ko kenan kamar in an ce mutum ya fara cikin rijiya ana ganin shi to shi sa suka yi amfani alqur'ani duk inda yazo zai magana in dai kan bata ne abinda ba akan ilimi aka gina shi ba sai kaji an ce fi in kuma abinda yake wato wanda an gina shi ne akan ilimi da imani sai a ce ala saboda wanda akan abu yana iya hangen nesa afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim an gane ko wato dukkan ji ala to zance masu imani ne zance magana ce ta ilimi amma in kaji an ce fi to an fada cikin rububa sai inda ake ba shi yasa suka ce inna lanaraka fi dhalalin mubin mu magana ganinka a cikin bata mubin wanda yake bayyananna mubinun wato yana iya zaman towa shine abinda ake nufi bayyin abinda yake zahir ko kuma inna lanaraka fi dhalalin mubin wato sai zaman to ismul fa'il ne wato mubin domin yana iya zaman towa ismul fa'il yana iya zaman towa ismul maf'ul in an ce mubin yana iya zaman towa aslin shi mubin wai mai bayyanawa ko kuma mubiyan wanda an bayyana ne to kaga mubiyan abinda an bayyana shi ko ko mubinun wanda yake bayyana cewa bata ce wanda muke ganin ka tana bayyana cewa kai baka san abinda kake yi ba shine mubinun kina ismul fa'il wato kana cikin bata wanda kowa zai gane cewa kai baka san abinda kake yi ba kaji abinda aka faɗa ba wato annabin Allah annabi Nuh alaihi salam wanda yana daga cikin ulul azmi minar rusul to kai yanzu dan wani ya ce maka baka san abinda kake yi ba ko ya ce ma villageuwa ko an ce ma dan kauye ko an ce ma kaza wannan ba yau aka saba ba an riga an ga mu wanda suka fi ka daraja Allah ya ba mu hakuri sai Allah ya ce qala ya qaumi
qala ya qaumi laysa bi dalalatin walakinni rasulun min rabbil alamin
qala annabi nuhu yace ya qaumi ya ku mutane na laysa bi dalalatin babu wata bata tare da ni malamai suka yi sabari akan can an ce dalal nan ko an ce dalala an sa ta'un shin akwai bambanci tsakankanin su ko babu bambanci wadan suka ce an ka ce dalal yana nufin bata mai yawa dalalatun yana nufin bata daya duk da yake shi imamu suyuti anan da yazo shi ko sai ya akkasa abin yace dalalatun a'ammu min ad-dalal wato in an ce dalalatun tafi fadi kenan in ko an kore ta laysa bi dalalatun wa an kore mafi fadi balle ma wancan wanda yake dalal ya saba ma abin da jamhurin malamai sun fi akan sa su wadansu malamai sun ce a'a dalalun shine bata mai yawa dalala bata daya kenan babu bata ko dai tare da shi amma kai a wajen imamu suyuti an kace laysa bi dalalatun babu ko wace irin bata tare da yake dan ya kore amma nan shi ko ya kore dai ne a wajen jamhurin malamai ibnu ashur da yazo sai ce a'a shi dalalatun matsayin shi ma masar yake dalalun da dalalatun ne babu wani bambanci tsakankanin su domin larabawa suna sanya ma abu wanda yake sifatul ma'ani abinda ba a gani mafi yawanci da ta'un ake sanya masa suna as-safahatu tana nufin wauta an gane ko to hakan ga shi kuma ad-dalalatu yana nufin bata kawai dai qur'ani ya caccanza ne ya kawo dalal san sun ce kana cikin bata kuma nan ma ya ce bana cikin bata kenan da ad-dalal bata daya da ad-dalala duka dai ma'anar su bata ake nufi babu wani bambanci tsakankanin su shi abinda wannan malami ya tafi akan sa kenan wallahu ta'ala alam ya qaumi ya ku mutane na laysa bi dalalatun babu wata bata tare da ni walakin ni sai dai ni ku sani cewa rasulun manzori wanda aka turo daga wa min rabbil alamin daga ubangijin talikai al-alamin alam in an ce al-alim shine masani al-alam ita ce wato duk abinda kullu ma sai wallah duk abinda ba Allah ba suna ne al-alamin Allahu rabbul alamin amma a cikin yaren larabci sai a kawo shi wawun da nunun a sanya shi kamar matsayin jam'u muzakkaru salim ma'ana jam'i ne kamar wanda yake nuna maza kamar al-muslimuna al-mu'minuna amma an ce al-alamin kaga da abinda yake da hankali da abinda baya da hankali zai shiga da cin shi to amma kuma shi wannan sai mun dauke shi a matsayin yaren larabci don a wajen Allah ba a cewa abu kaza yana da hankali abu kaza baya da hankali sai malamai suka ce ishtiqaqin al-alam min al-alama in ji imamu suyuti wato kamar daga alama ne domin ganin halitta yana nuna akwai wanda ya halittar nan ko ba haka nan bane a yanzu in kaga camera ga camera nan tana dokan mu tare da malam ali mai camera shikenan yanzu camera za ta yi kanta suturan nan da muke sawa ai tana nuna akwai wanda ya yi ta ko ba haka ba to yanzu ya za a yi a samu duniya ko a samu halitta kuma ba wanda ya halitta kaga wannan al'alam wannan abinda ba Allah ba yana nuna cewa akwai wanda ya yi shi shi yasa waɗanda suke ɗaukan mazhaba ta ƴan falasifa su ce wai in za a fara cikin tauhidi za a fara ne da mazhabu shak za a fara da shakka eske dieu exist wai eske akwai Allah tambaya ce suke yi wai ta nan na zaka kama bincike ka kama bincike haka gano akwai Allah wannan shirme ne soki burutsu ne ina fata an fahimce ni ahli sunna wal jamaa muttafiquna na kasancewar Allah abu ne wanda yake ana farawa ne da yaqini imam al-ghazali da ya dauki wannan hanya na cewa ya dauki mazhabu shak shi da kanshi a karshe sai da dawo ya ce wannan shirme ne ka ce zaka fara da shakka zan ce a ce an fara da shakka bai ma ko taso ba na kasancewar Allah domin kai ba kai kai kanka ba kuma ba haka an ka same ka ba ta wata hanya ba dole akwai wanda yi ka am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin haka kawai sun ka samu kansu babu wani abu ko ko su suka halicci kansu to in ko babu ba haka suka samu kansu ba sa gaga sannan kuma abin nan ba su suka halicci kansu ba kenan dole akwai wanda ya halicce su shi yasa annabawa ma su ce afillahi shakkun kaji qur'ani ce yanzu cikin kasancewar Allah ana shakka fatiris samawati wal ard wanda ya halicci sammai da kasai kai baka yadda ba mota za ta yi kanta amma ka yadda da sama za ta yi kanta wato sama za ta yi kanta mota ga ta wannan karamin na'ura ba mai da za ta yi kanta ba hankali bai yadda ba amma sammai da kasai da dan adam da wannan tsari muhkam wanda duniya take a kansa kuma a ce wai za a fara da shakka shakkan mi za a fara da ita ni ba san ko ce ni shakka bace dan haka wannan soki burutsu ne duk wanda yake karantar da ɗan musulmi falsafa ya je ya fara da mazhabu shak ko ya ce babu Allah wallahi zai gane kurinsa ka nuna ma mutane waɗannan ƴan falsafa da suke cewa babu Allah ko a fara da shakka mahaukata ne bisa abin da suke yi ba kuma dalilan akwai Allah suna da yawa kuma ka kawo musu ra'ayin waɗanda suke karantar da filozofi waɗanda sun tabbatar da cewa akwai Allah subhanahu wataala mafi yawancin su daga cikin su saura sun tafi cewa akwai Allah wanda ya ce babu Allah kuma an kare da shi dan shi wannan ma mu ban mu san inda zamu la mahalla lahu min al-i'rab ba mu san inda zamu aje shi ba kuma haka ake karantar da ƴaƴan musulmi wani ba daga cikin sai ga yazo ya bude wai kuma sai da aka zabi a premier aji na biyu a sanawiyya lise ko na ake karantar da filosofi saboda yaro ya kai dan shekara 18 19 wannan lokacin yana cikin kuruciya zai iya karɓar duk wata aqida mai hadari na aka fara karantar da ita shekara 18 sha wani abu kaga wannan lokaci komai yana ganin yana eh shi sa mai an ce mai akwai Allah sai ce to wasu sun ce wai babu Allah to kaga ne ma ina ganin suna da gaskiya saboda wannan lokaci ne mai hatsari Allah ya mu da tsari walakin ni rasulun min rabbil alamin sai da ni manzo ne daga wajen Allah subhanahu wataala ubangijin talikai mi Allah ya ce
uballighukum risalati rabbi وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون
أبلغكم رسالات ربي إنا إسرمك دساقون أبنججينا أكوي قراءة أبلغكم رسالات ربي أغانيكو أبلغكم رسالات ربي واتو إمام أبو عمرو ابن العلاء يا كرنتا أبلغكم إنا إسرمك دساقون sauran jamhur qira'a kenan guda tara sun karanta uballighukum ina isar muku da sako kenan kalma ta uballigh tana nuna sako amma waccan qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala daga ablagha yublighu iblaghan uballighukum shi ko daga ballagha yuballighu tablighan to daga nan aka samu wata mazhaba wanda ake kira yan mi yan tablig su kuma suna da tasu mazhaba su kuma ina ne suka ciro wannan akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi wato na Abdullah ibn Amr ibn al-As hadisi yana cikin sahih al-Bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ballighu anni walau aya wa hadithu an bani isra'ila wala haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wannan hadisi akwai matsaloli da dama a cikin sa da yace ballighu anni ku isar da sako daga gare ni walau aya ai walau kana tablighu aya ko da aya dai ce da'awa sai suka ce to ai ko hadisi guda ka iya zaka ita kai da'awa sai mu ce na farko ita da'awa in akwai wanda ya fika ga wuri kai ya kamata ka dage na dai kenan ko ba haka ba inda ake bukata ka inda babu wanda ya san wannan aya na biyu kuma a ballighu anni walau aya ku isar da koda aya daya ana nufin ayan nan wanda ka fahimce ta da kyau ba wai ka fahimci larabcin ta ba kawai a ka san wato abin da yake iya kai da kawo akwai ayar da tana bukatar aya 2 3 4 5 6 kafin a kai ga fassarar ta ina fatan an fahimce ni to sai suka baki wannan suka ce to ai su yan tablighi ne dan haka bai yiwa mutun yayi wa'azi babu ilimi in ka shiga cikin kauyuka yana yiwa ka zo ka isi mutanen da ba su iya wankan janaba ba ka koya musu wankan janaba ko wani abu amma kai sai ka tashi yau ka shiga tablighi kuma a ce yau za ka fara wa'azi ya an kace ba za ka iya ba sai a ce a tashi Allah zai taimake ka sai ga mutum ya tashi ya ce to jama'a ya kamata mu ji tsoron subhanahu wata'ala dan kun san shi subhanahu wata'ala ya kamata akwai kiyama kuma kun san ta subhanahu wata'ala wannan wa'azi ne na fata ana fahimta ta duk da yake babu inkarin wadansu daga cikin su yi karatu amma mafi yawanci abinda ma suke karantarwa wani da faransanci na zai tsaya shi karanta wasu hadisai bai ma fahimce su ba yace zai wa'azi wani ya karanta da turanci yace zai wa'azi a'a ka koma wajen malamai ka samu silahud da'wa ilimi shine makamin yin da'awa in ka samu wannan makamin sai kai da'awa maza na fata an fahimce ni kuma wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wahdithu an bani isra'ila wala haraj ku yi ruwaito daga bani isra'ila ba shi ke nuna cewa duk abinda muka samu ba mu ruwaito daga bani isra'ila domin akwai ayoyin da sun canza kuma ba su jin kuma yayin ƙarya ke sa malamai suka wato kasu gida uku wanda suka ce duk ma abinda aka ruwaito daga gare su mu watsar da shi wasu kuma suka kwaso riwayoyi na isra'iliya suka sassiya alqur'ani cikin hadisi akwai bincike da nake so in gabatar insha Allah ta'ala in Allah ya bani iko kan isra'iliya fil qur'an wal hadis da irin bayanan su da irin yadda kamata a karbi su sannan kuma waɗansu malamai sun tafi Ibn Uthaymeen ya ce cewa duk a watsar da su wasu malamai sun tafi cewa kawai a watsar da waɗannan labaran waɗansu malamai suka ce kuma mazhabu tafsir an gane ko shine cewa idan muka samu labari daga bani Isra'ila ai bai da bambanci da labarin da baban bani Isra'ila ba in mun samu ayar da ta ƙaryatar da wannan labarin mu ƙaryatar da shi in mun samu ayar da ta gaskatar da shi to dama alqur'ani ya gaskatar da shi an gane musaddiqan lima bayna yadayhi in ba mu samu ayat da ta ƙaryata ba mu samu kuma nassin da ya gaskata ba to sai mu bar shi lokacin da za mu kawo shi dan ɗaukar wani abu na tarihi ko dan labari ko ɗaukar wata fa'ida mu ce to amma isra'iliyat ne ba mu samu ayat da ta tabbatar ba ba mu samu hadisin da ya gatar ba amma tarihi ga kowa ana iya ɗaukar wurin fa'ida wallahu ta'ala a'lam. In baka yi haka ba kada ka kwaso su kamar yadda littafin tafsiri suka ta kawo su sai ka ji an ce wannan malam wane ya zama to malam mai kiso shi. Sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wannan jumlar ta karshe malamai suka ce mutawatira ce, hadisi mutawatir shine hadisin da babu kokonto. At-tawatur kuma kala biyu ne wajen malaman hadisi, akwai at-tawaturul lafzi akwai at-tawaturul ma'nawi. Eh an ce hadisi mutawatir wanda lafazin shi ya zo ta hanyoyi masu yawa kuma da kalmomin daya, wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. To wannan lafazin shi ya zama mutawatir. Amma al-mutawatirul ma'nawi shine hadisin da zaka iske ma'anonin da hadisin ya kumsa, hadisai da dama sun zo amma lafazin ba guda bane, sai a kira shi at-tawatur al-ma'nawi. Wanda Imam al-Baiquni da cikin Baiquniya sai ya fara da al-hadithus sahih, bai kawo al-mutawatir ba. Wannan su malamai suka ce to shi hadisi mutawatir yana gaban ma as-sahih, yana cikin sama sama, shi yasa bai kawo shi ba. Ko kuma dan adam ne yayi mantuwa, wallahu ta'ala alam. Domin ya ce awwalu has-sahih, kaga bai ce awwalu al-mutawatir ba. Tana yiwa yana ganin ba sai magana kan mutawatir ba, ko kuma dan adam ne yayi mantuwa bai kawo shi ba. Sai mi addinin ba na mutum guda bane, wasu za su zo su bar ma, wasu su cika inda ba su bari ba. Baka ce a kumi mutum sai ya riga ya hadi, ba haka nan bane yake nufi. Qala wa tu ubalighukum risalati rabbikum, wa tu ko ubalighukum ina isar muku da sakon ubangiji na Allah subhanahu wa ta'ala da ya turo ni. Nan yace risalat sakuna, domin risala shine sako daya, ko ba haka nan bane? Risalat sako daban-daban. To shi kuma annabi Nuh in muka dauka wajen su wadansu, wato wajen wadansu malamai, shine ar-rasulu na farko, shine manzo na farko. Domin bi domin hadisi na Abu Huraira na ceto da yazo hadisi mai tsawo, mutane in suka zo zuwa garuhu za su ce anta awwalur rusuli ila ahli al-ard, kai ne manzo na farko zuwa ga mutane. Ah, to in shine manzo na farko, to kuma yace uballighukum risalati, to da wani sako da wani sako da wani sako ne zai turawa, alhaki ko sako guda ne za a bashi. Wadansu malamai suka ce a an ka ce anta awwalur rusuli, ana nufin kai ne manzo na farko bayan kula shirka. Shi annabi Adamu tabbas an yi tabbacin wato annabi ne, amma manzo ne ko ba manzo ba? Zance mafi inganci manzo ne. Dalili kuma kafin annabi Nuhu an bauta ba Allah, shi ko annabi Adam idan za a bashi bayani ko da matarsa ya ba ya zan matsayin manzo. To kidan yanzu sai mu ce annabi wato awwaliya ce muqayyada da awwaliya mutlaqa, akwai hatara da wannan. Da an ka ce awwalur rusuli sai ka ce ah, to an ce shine farkon manzanni, a'a awwaliya ce muqayyada. A cikin alqur'ani kuma da alqur'anin zamu magana saboda wannan bisa da hadisi ba. Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, qul inni umirtu an akuna awwala man aslam, kace da su an umurce ni in zama to farkon wanda ya musulunta. Shine farkon wanda ya musulunta, a'a awwala man aslama fi ummati, cikin al'ummata. Shine abin da ake nufi. Domin annabi Nuhu musulmi ne. Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qudu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimina, an umirtu ni zama to daga cikin musulmai. To da annabi Nuhu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara zuwa, kaga kidan dole sai kaga nan fi ummati ake nufi. Haka ayoyin da muka karanta zuwa cikin sallar magriba, ko ba haka ba? Haka ya fada wa ana awwalul muslimina, ni ne farkon musulmai, a ƙarshen suratu wato al-an'am. Sannan annabi Musa ya ce wa ana awwalul mu'minin, ni ne farkon mu'minai, a cikin suratul a'raf, ko ba haka ba? Eh, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina, ni ne farkon masu imani. A'a, fi ummati ko fi zamani? Dole in ba haka ba, annabi Musa ba shine farkon masu imani ba? Dan in ba haka ba, duk zaka kafirtar da annabawan da suka gabace shi. Dan haka dai awwalur rusuli ila ahli al-ard sun kace ba'da shirki, bayan kula shirka. To in muka fadoki wannan fassara, an gane ko? Bayan wannan qira'atin sai mu ce to risalat saquna, akwai sako da aka ba annabi Adam, sai annabi Nuhu ya zo aka ba shi sako, to sakon sai ya zamanto biyu. To jam'i a wajen waɗansu malamai, abinda ake cewa plural ko plural, yana farawa ne daga biyu a cikin yaren larabci. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harb إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين بيتي وكنا لحكمهما با kuma yace wa Dawud da Sulaiman sai zai fito da wata sakon da aka ba annabi Adam da ya gabaci nashi da nashi din to sai risalati rabbi tunda shi ya annabi Adam ya kira tauhidi ni ma na kira tauhidi biyu kenan wadansu malami suka ce a'a asalin sakon da aka turo annabawa shine tauhidi kenan da na farko da na karshe duka in an kalli abinda suka kira guda ne sai a kira shi sako daban-daban da Allah ya turo domin mi domin Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin al-mursali mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni iz qala lahum akhuhum nuhun lokacin da annabi nuhu yace to ba faɗi wani annabi kuma bayan sa kenan wannan ya nuna cewa wanda ya ƙaryata annabi nuhu ya ƙaryata da annabi adam ya ƙaryata da annabi shu'aib ya ƙaryata da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin abinda sakon su ya kumsa na tauhidi guda ne wadansu malami suka ce a'a shi da anka ce risalat wato za a kalli cewa annabi nuhu an turo mai sako daban-daban daban lokaci daban-daban Allah ya turo mishi sako to an turo risala ta dai jibril ya zo da ita busu karba ba an turo kaza an turo kaza an turo kaza daban-daban daban to wannan ta'addudin nasabka uballighukum risalati rabbi wadansu kuma suna ganin a'a ai su ne tatafan farko ba an saukar da su lokaci guda ne ko ba haka ba alqur'ani shine aka saukar daban-daban daban-daban shi zuwa shekaru abin da 23 sai suka ce to nan za a kalli sakon annabi nuhu ya kumshi abu ko da lokaci guda ya sauka in mun dauki wannan ai ya kumshi sako daban-daban daban na Allah subhanahu wa ta'ala to ta nan da a cewa risalati rabbi sakon ubangiji na wato uballighukum malaman nahwu wadansu sun yi i'rabin wannan jumla ta zaman tsoma sayin hali na annabi nuhu domin annabi nuhu matsayin ma'rifa yake to ita ko jumla in ta zo bayan ma'rifa ta koma hali wadansu kuma sun dauke shi matsayin sifa saboda rasulun min rabbil alamin nakira ne uballighukum sai da manto sifa ce tashi wadansu kuma suka dauke ta wato a matsayin abin nan hikaya ce ai labari ne ake basuwa ko ta zaman to hali ko ta zaman to sifa ko dai abin da ya kama da haka uballighukum risalati rabbi ina isar muku da sakon ubangiji na in an kalli annabi nuhu yake magana rabbi ba ai intifati ba ma'ana kenan nan yana magana ne da kansa amma in an kalli Allah yake bada labari an gane ko kenan sai ya zaman to intifati ne aka domin ya ce uballighukum risalati rabbi shi annabi nuhu yana bada labarin cewa yana isar da sakon ubangijinsa wa ansahu lakum ina muku nasiha fi'li na nasaha wato min babu fataha nasaha yansahu nasaha kaga fa'ala yansahu yana yin nasiha an-nasiha shine ka gaya ma mutun abinda kake tunanin zai amfane shi ko ka fada mishi abinda zai iya tusar da shi ya nisance shi shine nasiha sannan nasihan nan sai yace lakum asalin nasiha ansahukum ina muku nasiha amma me yasa ya kawo lakum yace ni ina yin nasiha lakum gare ku don ku nike yin ta kesa kyawun nasiha kai ba mutun nasiha ba dan neman wani abu ba duk annabin Allah wanda zai zo zai nuna ma mutane nasiha da ya musu ba dan wata bukata ta duniya yake musu ita ba yana yiwa kai ba mutun nasiha kai ka amfana shi amfana wannan ba laifi bane ko kai ba mutun nasiha dan shi ya amfana ba dan kai ka samu wani abu ba amma nasiha a ce ayi nasiha dan saboda kai ka amfanu da nasihar shi wanda kake yima nasihar ba zai amfana ba kai kanka na kai dan saboda wani aiki kake amfanu to wannan za ta zama towa yauda kisa ce ansahu ina yin nasiha kuma yau da gobe lakum gare ku ku kadai nake yima nasiha wannan kuma dole sai kai hasara da wani hadisi dan dan qur'aniyun kun san mutane wanda suna da matsala wasu daga cikin su karatu ne abbabu wadansu kuma akwai karatun amma kuma karatun bai nuna ba sai su yi kokari su kawo wasu shubuhohi akwai wani hadisi hadisin nan kuma ingantacce da hadisi na Abu Huraira wanda ya zo cikin sunan Tirmidhi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa addinu nasiha addinu nasiha ya faɗi wannan hasso uku qalu ya rasulullah sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda maimaitawa tana nuna abin yana da muhimmanci sai ce wato ya rasulullah liman wane ne za a yi ba qala sai ce lillahi nasiha ne ga Allah kuna jin wannan hadisi ko wali kitabihi kuma nasiha ce ga littafin Allah shine alqur'ani wali a'immatil muslimina kuma nasiha ce ga shugabannin musulmai wa ammatihim da talakawansu an gane ko imam tirmidhi da yazo karshen wannan hadisi sai yace akwai riwaya wa fil babi an ibni amr akwai riwaya ta abdullahi dan amr a cikin wato wannan hadisi kidan ba wai ta hanya guda yazo ba kuma akwai riwaya wato ta jarir bin hakim sannan akwai riwaya ta abi yazid an gane ko ma'ana dai ba riwaya mutum guda ne ruwaito wannan hadisi ba dama yana da cikin mazaya na wannan littafi wannan hadisin banda ba wannan akwai riwaya ta wato tamimu dari an gane ko wanda shi ma imamu tirmidhi yayi ishara zuwa gare ta suwaye tamimu dari ya ruwaito wanda tana cikin sahih muslim dan kawai ba mu je mu kawo ta sahih muslim ba ta sahih muslim ba ta abu huraira bace to sai ce to kai kaji wai kaji an ce za a yi ma Allah nasiha to wani zai tashi dan nan kasa wani irin jirgi na aga mutun ya tashi haji ne sama ta bakwai ya iska Allah ya ma Allah nasiha kaji wani cikin hadisi ya ce ana ma Allah nasiha to kaga saboda baka taba jin wannan shubha ba kai baka ma sai da zaka karba ba tunda hadisi ne kuma an ce ingantacce kai aje Tirmidhi ba kun yarda da muslim ba eh to cikin sahih muslim hadisin yake da an ka ce addinu nasiha lillah an addini nasiha ne ga Allah ba ana nufin za a je a yi ma Allah wa'azi bane tunda bamu cewa Allah shi na yin wani abu da bai dace ba ko mu je mu yi ma Allah nasiha kamar da zamu je mu yi ma wani mutum nasiha a ana nufin yin aiki da abinda Allah ya ce shine nasiha ga Allah biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shine wato nasiha ga manzo sannan kuma biyayya ga littafin Allah ita ce nasiha kai abinda alqur'ani yace kai wanda yace ka bari ka bari kai wato nasiha ne ga littafin Allah a immatul muslimin shugabannin musulmai kai musu nasiha irin wanda ta dace da su a wuri a kebance da kuma irin ba tare da fadar suna ba ko shahara wani da saboda kaci mutumce sa wa ammatihim da kuma jama'a gaba da su ku kai musu nasiha ma'ana abinda nake son ku gane anan cikin yaren larabci in ka ji an danganta abu zuwa ga abu ba fi'ilin kaka kalla ba wanda shi abin an ka danganta shi zuwa gare shi amma bari mu bada aya ta alqur'ani saboda kullun waɗannan mutane wani lokacin suna kauce ma alqur'ani ne sai su koma zuwa ga hadisi don su dauko shubha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah wa mala'ikatahu satami yusalluna 'ala an-nabi da Allah da mala'ikunsa suna yi mami annabi salati da salatin Allah da salatin mala'iku dai ne ba dai bane ko to haka da an ka ce yin nasiha ga Allah da yin nasiha ga littafin Allah da yin nasiha ga shugabannin musulmai sai ka gane cewa shi shugaban musulmi kuna iya koyi hadu da shi shi kuma alqur'ani ba zuwa ga kai kai mai magana ba zaka yin aiki ne da shi don haka an ka saukar da shi shi kuma Allah ya dora ma abinda zaka yin aiki da shi kenan yin aiki da abinda ya fada shi ne nasiha ga Allah dole sai ka bambanta su wato ka gane cewa in an danganta wane da wane da wane da wane da wane wato a'a za a kalli bambancin matsayin su lokacin da za a danganta aiki zuwa gare su mun fahimci wannan da kyau ko ko cikin alqur'ani da kaga an dangana fi'ili zuwa ga Allah nasullaha an ka ce mi fanasiyahum sun manta da Allah sai an ka ce mi fanasiyahum kaga baka ce Allah ya manta da su tunda la yadhillu rabbi wala yansa Allah ba ya bace kuma Allah bai mantuwa sai dai kace nasiyahum Allah ya bar su wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum ma da sun ka manta da Allah sakamako sai Allah ya sa suka manta da kawunan su ma'ana suka manta da abinda zai amfane su suka je suka yi abinda zai halakar da su mun fahimci wannan yan uwa da kyau irin waɗannan shubohin bana so ina wucewa akan su saboda mi saboda irin yanayin da muke ciki zaka ji mutun ya zo ya ce cikin hadisi an ce kaza to kafin ka ce cikin hadisi an ce kaza ya kamata ka diba cikin alqur'anin nan shin abin nan yaya yake wa ansahu lakum ina yin nasiha daga gare ku wa a'lamu ina da sani minallahi daga wajen Allah nan wa a'lamu fi'ili mudari'i ne kai hattara wato fi'ili mudari'i da fi'ili madhi in an ce mudari'i shine abin da suke cewa present da fi'ili madhi passé past da english suna da bambanci wani lokaci kuma suna haduwa da ismu tafdhil kaga a'lamu ina da sani sannan a'lamu ni ne mafi sani misali ana a'lamu minka ni na fi ka sani to yanzu sai a'lamu minallahi bayanai ismu tafdhil na bayana nufin yafi Allah sani hakan ga misali in an ka ce aghna shine mafi wadata kuma wani lokaci aghna an gane ko ana nufin shi ya wadatar da shi aghnahu ya wadatar da shi to kaga nan sai ka bambanta wanne ne shi yasa ko cikin shatibiyya da yace wa aghna ghana'an wasu ka ce wa aghna ghana'in in an ce aghna shine mafi wadatarwa sai ai idafa a ce aghna ghana'in ko aghna ghana'an an dauke shi matsayin fi'ili sai da mutum maf'ulun bihi to wa a'lamu minallahi nan a'lamu ina da sani ba ina cewa a'lamu min Allah ba na fi Allah subhanahu wataala sani nan ba ismu tafdhil bane nan matsayin fi'ili mudari'i yake a'lamu ina da sani min Allah wanda sanin nan ya zo mini daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wataala ashe kaga annabawa ba ƙarya ce suke yi ba a'a za su je ne su samo abu wato daga wajen ubangiji sannan su tabbatar da shi wannan shine ake kira al-amana al-ilmiya al-amana al-ilmiya amana ta sani ina ka tsira to wannan a'a daga wajen Allah daga cikin al-Qur'ani ko daga cikin hadisi ko daga cikin littafin wane yau turawa sai suka shiga gobe mu cikin wannan duk binciken da turawa za su yi a jami'o'i sai ka faɗi reference daga ina ka ciro wannan abin a wani wuri a wata takarda a kaza a kaza shafi na kaza shafi na kaza wannan shine ake kira al-amana al-ilmiya kuma musulunci gashi ya karanta da mu min Allah wannan sani daga wajen Allah ne ta ga tushen sa surusukin da kuke fada da inda aka same ta amma yanzu ka amana al-ilmiya ta yi karamci musamman a jami'o'in musulmi yanzu abubuwa in ana bincike sai ka iske yanzu qassun wa lasqunna mutum yaje ya dauki binciken wani sai ya tantance babi babi ko ya debo cikin na wancan dawo cikin na wancan sai ya canza suna ko ya dauko ya sa ko qassu wa lasqu ya dauko safha 30 ya hada da wani binciken shi ne ya hada 30 bal ma yanzu a jami'o'i zaka iske wadan surare zaka je kai kuncin ka a cikin hotel magister ko doctora kudi kawai zaka bayar aje ayi maka babi na dai ayi maka babi na biyu ayi maka babi na uku ayi maka bincike azo sai ranan mu na kasha kawai azo a doka a baka wannan ba amana ce ta ilimi ba haka mutum zai danganta magana zuwa ga wani malami alhali wannan malamin bai fade ta ba ko kana kaunan malami ko baka fadar sa bai dace a ce ka zo ka fade wadannan abubuwa ba wannan amana ce ta ilimi wanda ya kamata a ce mun kula da shi cikin binciken mu da muke gabatarwa amma al-amana al-ilmiya kai karamci at-tawfiqul ilmi tabbatar da magana inda ka ciro ta yayi karamci cewa binciken namu sai zaman to ga sunan labaran namu ga sunan ilimin dai sai zaman to ga sunan bai da wani abu kawai binciken na jami'a yanzu ya koma kaman neman kasuwanci da neman takarda Allah ya yi mu nasari uballigukum risalati rabbi ina isar muku da sakon ubangiji na wa ansahu lakum ina yi muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ina da sani abinda baku da sani akan sa wannan aya an fara nuna mini lokaci yayi alaran makaranta wannan aya ta karshe sai ya zamanto mu samu ladarta in Allah ya so sati mai zuwa in muna cikin masu rayuwa sai mu zo mu dora akan inda muka tsaya awa ajibtum an ja'akum
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
الله شي mun tsari muka sance ce irin wadannan mutane abinda muka fada ya zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rinin lahadi insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh